This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bella Galadanci da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin yau Laraba 15 ga watan Yuli na shekarar 2015
da zarar aka samu matsala ta tade ya kamata al'umma su dinga gaggauta sanar da jami'an tsaro domin daukar matakin da ya dace akan mutanen da suke yin fadi kananan yara a cikin mutane
Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki kenan akan batun yadda al'umma za ta taimaka wajen tona asirin masu aikata fyaɗe. Za ku ji cikakken bayani dan an jima kaɗan. Akan haka kuma muke so ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan shin wani mataki kuke gani al'umma za ta ɗauka wajen yaƙi da matsalar fyaɗe. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana, amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanta su Bello Galadanci. Wasu mayaka da ake kyautata zaton ƴan Boko Haram ne sun kashe akalla mutane 45 a arewa maso gabashin Najeriya a wasu munanan har-haren baya-bayan nan. Shedu sun bayyana cewa mayaka sun shiga garin Minok Litinin din nan inda suka kashe akalla mutane 30 sannan suka kona ɗaruruwan gidaje. Wani mutum mai suna Abubakar Dan Malam ya ce an kone wasu mutane ta yadda ba za a iya gane su ba. A yammacin jiya Talata ma wasu 'yan bindiga sun kawo garin Warsal Hari da ke bakin iyakar jihar Borno da Yobe inda wani mazauni ya ce an kashe mutane 15. Wannan lamari ya zo sa'o'i kaɗan bayan sauyi shugabannin tsaron ƙasa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi. Jama'a shugaban Amurka Barack Obama ya jajirce wajen kare yarjejeniyar tarihi da ke takaita shirin nukiliyar Iran yau Laraba, yana cewa wannan shi ne yunkuri mafi inganci na ganin cewa Iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba. Shugaban na Amurka ya faɗa haka ne a wani taron manema labarai a fadar shi ta White House inda ya ce daidaituwar da ta katse duk wata hanya da Iran za ta iya amfani da shi wajen haɗa makaman kare dangi kenan daidaituwa ce wadda ba a taɓa ganin irinta ba. Haka kuma ya ikirarin cewa wannan yarjejeniya za ta inganta tsaron Amurka da ƙawayenta da ma duniya baki ɗaya. Obama ya ƙara da cewa idan Amurka ta gagara amincewa da wannan yarjejeniya, wato idan majalisar tarayya ba ta amince da ita ba, to tarihi ba zai nuna mu da haske ba, a cewar shi. Ya ce ba lallai ba ne a ƙara samun irin wannan dama a wannan zamani. Mr. Obama ya kira hawa teburin shawarwarin wadda Amurka ta jagoranta a matsayin wani gwajin ƙarfin shugabancin Amurka. A tattaunawa da ya yi da manema labarai na kusan sa'a ɗaya, Obama ya yi ƙoƙarin wanke yarjejeniyar daga ƙorafe-ƙorafen jama'a bayan share makonni masu shawari suna tattaunawa. A halin yanzu yana shan suka daga 'yan jam'iyyar Republican a majalisun ƙasa, musamman ma waɗanda ke yunkurin maye gurbinsa a shekarar 2017 bayan wa'adinsa ya cika. Jami'ai a Ukraine sun bayyana cewa an kashe sojoji guda 8 daga jiya zuwa yau a wani lamari da ke nuna taɓarɓarewar rigingimu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan awari masu goyon bayan Rasha. An kashe dakarun Ukraine guda 3 daga har-haren manyan alburusai, sannan wasu 5 sun rasa rayukansu daga bombardment waɗanda aka binne a ƙarƙashin ƙasa a kusa da yankin Luhansk, a cewar majalisar tsaron ƙasar Ukraine ɗin kenan. Adadin waɗanda suka rasu Laraban nan shine adadi mafi yawa da aka gani a kwana ɗaya cikin 'yan makonnin da suka shuɗe. Ɓangarorin guda 2 da ke takaddama da juna sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a Fabrairun nan, amma rahotanni na nuna cewa ɓangarorin 2 na ci gaba da kai ruwa rana, Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ce sama da mutane 6,400 ne suka rasa rayukansu tun bayan faruwar rigingimin a watan Afrilun shekara ta 2014. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch yau Laraba ta bayyana cewa mayakan kurdawa a Syria na ci gaba da amfani da yara a fagen yaƙi, duk da sun yi alƙawarin kawo ƙarshen haka shekara ɗaya da ta gabata. Human Rights Watch ta ce kungiyar mayakan YPG ta samu ci gaba wajen daina amfani da yara a matsayin sojoji, amma ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun tattara shaidun da ke nuna cewa akwai yara 59 da suke wannan ayyuka na soji, kuma ko aka saka su masu ringa yi a la tilas. Kungiyar Human Rights Watch ta ce ta tabbatar da gaske wannan lamari har sau 7 bayan tattaunawa kai tsaye da iyalan wasu waɗannan yara. Ta ƙara da cewa kungiyar YPG ta mayar da martani akan zarge-zargen da ake mata, inda ta ce tana fuskantar ƙalubale mai tsanani na kawo ƙarshen amfani da yara a matsayin sojoji saboda faɗan Syria, wanda a hali yanzu an share sama da shekaru 4 ana yi. Wata kotun ƙasar Jamus ta yanke wa wani tsohon sojin Hitler mai shekaru 94 hukuncin ɗaurin shekaru 4 a gidan yari saboda rawar da ya taka a matsayin akawun wani sansani da aka gallazawa Yahudawa a lokacin yaƙin duniya na biyu. Kotun da ke birnin Lauenburg yau Laraba ta tabbatar da yanke wannan hukunci akan mutumin mai suna Oscar Gronin, inda aka same shi da laifuka sama da 300 na taimakawa wajen gudanar da kisan kai. Gronin ya amince cewa ya yi wannan aiki a wannan sansani, inda ya karɓi kuɗaɗe da kayayyakin Yahudawa a lokacin da suke isa daga watan Mayu zuwa watan Yulin shekara ta 1944. An yi amfani da iskar guba wajen kashe mafi yawancin fursunonin bayan sun isa wannan waje. Gronin, wanda aka fi yi wa lakabi da akawun Auschwitz, ya amince cewa ya gudanar da laifukan da'a, amma ba shi da hannu kai tsaye wajen kashe fursunoni.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Matsalar fyaɗe na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addaba al'ummar Najeriya yanzu haka. Abokiyar aikin mu Halima Jumrau ta tattauna da Dr. Abdullahi Maikana Madaki, shugaban sashen nazarin halayyar ɗan adam na Jami'ar Bayero da ke Kano, akan yadda al'umma za ta shawo kan wannan matsalar. Amma da farko ya fara bayani akan irin mutanen da ke aikata wannan mummunar ta'asar.
Mutanen da suke yin fyaɗe mutane ne iri-iri, da masu hankali din har da marasa hankali. Amma ni a iya fahimtarmu da kuma bincike-bincike da muke yi, masu hankali ma sun fi yawa wanda suke yin fyaɗe a kan marasa hankali.
To Malam mai Kano, a ganinka mai al'umma za ta iya yi game da wannan matsala ta yaɗi? Mai al'umma za ta iya domin shawo kan wannan matsala?
To abubuwa da za a yi da yawa a jiya. Abu na farko shi ne mutane su tsaya su nemakin su a duniyance, ba ka ringa neman abin da baka cancanta ka samu ba a lokacin da kake a raye. Abin da nake nufi shine, yawancin na gaya miki abin mafi yawan akasarin abubuwan da ke jawo mutane su ga fade, wani abu suke so su yi achieve wanda suke ganin ordinarily idan sun bi hanyar da kowa yake yi ba za su yi achieve ba. To sai sun bi ta hanyar boka ko ta hanyar wani mutum da ake kira malami ya ba su sa'a sai ya ce su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza har a zo kan fade daga nan sai a ci. To idan mutum ya tsaya ya fuskanci abin da ya kamata ya fuskanta a rayuwa, wannan tushe mutane al'umma kenan sun tsaya sun lura da kyau kowa ya tsaya ya abin da ya dace kafin wannan matsala ta gyaru. Ɗaya kenan. Na biyu, da zarar aka samu matsala ta fade, ya kamata al'umma su dinga gaggauta sanar da jami'an tsaro domin ɗaukar matakin da ya dace akan mutanen da suke yin fyaɗe ƙananan yara a cikin mutane. Ba dan komai ba, duk lokacin da ya kasance ana yin fyaɗen nan ko mutanen da yawa na ɓoyewa ba sa so jami'an tsaro su sani don gudun kada ƴaƴansu su zama an sigima tayarin ɗinsu saboda wannan dalilai. To wannan yakan iya sa mutane su ci gaba masu irin wannan halin su ci gaba da yi ba saboda suna ganin yawan mutane ba sa so su faɗa. To abu na gaba shi ne a tabbata cewar da matsalar ta faru hukuncin da ya dace a samar wa mutumin da ya yi an samar da shi. Kuma wani matsala da su masu binciken laifuffuka likita musamman na shi wannan fadi suka yi mana bayani dine idan suka je asibiti yakan dauki lokaci ko kuma likitoci da yawa suna gudun su ta bada lokacin su wurin yin binciken wannan abin domin abu ne wanda sai likita ya yi investigation ya rubuta report kuma wata kila a wani lokaci sai ta kira kiraki sai take ga likitocin wai na gudun da an kawo kes irin wannan likitocin na gudu suna gudun su karɓi wannan kes din su je su yi wannan binciken su rubuta report din domin wata kila in the process na kotu sai an nemi su je su karin bayani to wani suke gudun saboda lokaci da wani abu so ya kamata a encourage likitoci su kuma duk inda aka samu irin wannan matsala da ta zo su dinga bata lokacin da ya dace da abubuwan da ya kamata su yi akan lokaci su kuma kotuna ya zama suna bin duk abin da ya dace su yi dan ganin an hukunta mutanen da suke yin wannan fadi a cikin al'umma but abin duk da yafi muhimmanci shine matsaloli na ƙasa ya kamata kuma hukumomi su fito su tabbata sun samar da abubuwan more rayuwa a cikin al'umma sun zama da su samu kwanciyar hankali da nutsuwa suna yin wasu abubuwan da ya dace na tunani ba su je su dinga yin wasu abubuwan da kamar hankalin su ya fita daga jikin su
Dr. Abdullahi mai kana ma da kike na masu sauraro ku kasance tare da shirin yau da gobe gobe in Allah kai mu za ku ji wani labari na ban tausayi da takeici game da wani yaro da aka yi wa fyaɗe kada ku manta yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan yadda kuke ganin al'umma za ta dauki mataki wajen yaki da matsalar fyaɗe kuma lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655 amma kamar nan ga wannan waƙar
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Maiduguri. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Dawa muke magana?
Hello?
Hello, muna jin ka, dawa muke magana?
Salisu daga Maiduguri.
To Mallam Salisu, me zaka ce game da wannan batun?
Ko tuna za a yi nemo masu karfin gaske.
Mallam Salisu, sai ka dan rage muryar rediyon ka yadda zaka ji mu ma mu ji ka sosai. To ga dukan alamu ma mun rasa layin Mallam Salisu daga Maiduguri yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Assalamu alaikum na Kaduna ko kana jin mu? Malami na Kaduna kana kan layi? To ga dukkan alamu shi ma malami na Kaduna layin shi ya goce. To masu sauraro, yau muna son dai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan mataki ko kuma matakan da kuke gani ya dace a dauka wajen taimakawa jami'an tsaro yaki da matsalar fyaɗe wadda take nema ta zama ruwan dare yanzu. Da ana cewa mata kawai ake mawa, yanzu abin ya kai ga har yara, har ma maza su ma ana yi masa wannan ta'asa. Mun samu kira daga Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne daga Taraba?
Adam Abubakar Adam ne daga Taraba, daga mutum jin gasar lokal gama.
To Malam Adam, me cece gudunmuwarka game da batun yau?
To gudunmuwa ta ita ce game da maganar fyaɗe kuke magana ko?
Na'am.
Ina kira ne da mutane al'ummar musulmi ga baki ɗaya game da al'amura ga Ubangiji, a dage da addu'a. Wannan ita ce mafita kawai, da neman Ubangiji Allah ya tona asirin matsayin wannan.
To madalla Malam Adam daga Taraba, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Gombe.
Wa
alaikum assalam.
An yi ni lafiya?
Lafiya kallau malami na Gombe, da wa muke magana?
Adamu Yakubu daga jihar Gombe a garin Asha Kasminti.
To Malam Adamu, me zaka ce game da batun yau?
To gaskiya ina mun nan fara cewa da lokaci da yawa ina neman ku, bana ba ku ayin fikin wayana.
Allah sarki, ka san abin dace ne. To me ce ce gudunmuwarka a yau?
Na, hello?
Hello, muna jan ka.
Yana dina?
Eh, muna jan ka.
To, yau ne Allah ba da zara mu da ku, don ba na ra'ayi na nema.
To, muna jan ka.
To, amma kafin na ce komai dai dan gaishe ku ne.
To, malami na Gombe, ga dukkan alamu layin ka ya goce, yanzu za mu je jihar Zamfara. Wane ne akan layi?
Kuna magana da Muhammad Sani daga Bosso Zamfara.
To Malam Muhammad, me zaka ce game da batun yau?
To ai wannan abu ai abin takaici ma a dan haushi duk kin kaga irin wannan yaɗan sai shi musulmi dan uwa ba. Kuma shi wannan abu hukuma ta kasa sa kaini game da wannan al'amari, sai dai ci da ana ta maganganu amma komai ba a yau, an ka ce an kama mutum yawa yaro yaɗe ko karamar yarinya, sai ci da an kai ga hukuma ƙarshe kuɗi za a ba su kawai. Kiji wannan magana ta samu to wallahi, illa kuma musamman musulmai ɗan uwan mu su adda wannan faɗaɗɗaji a wallahi, da waya kiji Kirista an ce ya yi wa ƙarmar yare a yaɗi, sai dai musulmi.
To Malam Muhammad, kana gani ma akan kai irin wa'annan bayanan ga hukuma balantana har hukuma ta ɗauki mataki? Na san ana kaiwa, amma ana bayyanawa yadda ya kamata, ana tona asirinsu?
Wallahi ana kaiwa, kuɗi dai aka ba hukumar, da yawa ga sunan muna gani abubuwa na faruwa, sai kiji an ce an duke su ne wata hukuma kare haƙƙin al'adama ta duke su ne, ƙarshe ma sai kiji magana ta mu.
To
wallahi mu ba abin da za.
Madalla Malam Muhammad, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna.
Assalamu alaikum. Dalli sokoto ne daga nan Kaduna.
Abto, me zaka ce game da batun yau?
To gaskiya al'ana kokari, saboda yanzu gwamnatocin jihohi da yawa sun sa dokoki musamman Katsina da sauran Kano da Abuja an sa wannan doka ta fyaɗe ne mai tsauri, saboda haka ba wai cewa ake wai musulmi ko na'a, wannan ɗabi'a ce wadda duk duniya ta game ta, amma sai dai muna wata Ubangiji Allah kamu da sauƙi wannan al'amari, kuma ya kamata mu iyaye gaskiya mu kula da tarbiyyarmu, don duk abubuwan yana faruwa ne daga gida tsakanin da Allah, mu uwaye muke da sukacci. Saboda haka ina kira ga gwamnati ta taimaka ma iyaye da kula da karatu yanayin su, saboda haka in aka samu ilimi dole abin zai kau. Na gode ajiya dole su kaji.
To madalla daga Sokoto mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Assalamu alaikum na Katsina, ko kana jin mu? Malami na Katsina, ko kana kan layi ko ku layin ka ya goce? To ga dukkan alamu malami na Katsina layin shi ya goce. Masu saurare, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu muna da sauran lokaci, kuna iya kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan irin mataki ko kuma matakan da kuke gani ya dace al'umma ta dauka ko kuma ta taimaka ma jami'an tsaro ko hukuma wajen tona asirin masu aikata fyaɗe ga ƙananan yara, ga mata maza, ga kowa ma. Amma kuma ga dukkan alamu ana nuna min cewa ma lokaci ya kawo jiki, don haka sai gobban Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. To madalla, ga ma'anar watan Ramadan daga Malam Ismail Muhammad.
To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta a kanmu, wato kuma da zama tare kamar cikin salama, cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa, cewa a daina ayyukata ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa ƴan uwa da musulmi gabaki daya. Darussa shine kamar abubuwan da Allah ya hana in aka bi su, wato ba azumi ba, kowane lokaci wannan al'amura wato za su, in aka dore da yin su, duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka. Wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa, in jama'a sun rike su aka rike su aka dabbaka su, to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba ɗaya.
Yanzu agogonmu na cewa karfe 4:51, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
An baiwa Sunday Olisew ake horar da 'yan wasan Super Eagles ta Najeriya da shekaru 40. Sunday Olisew shine mai gurbin Steven Keshi wanda aka kura a farkon watan Yuli. Sunday Olisew ya ce muna da zarata 'yan kwallo da za su samar mana da sakamako mai kyawu a kwallon kafa. Shugaban hukumar kwallon kafa ta NFF Amanju Pinnick ya ce Olisew da zai maido da martaban kwallon Najeriya. Sunday Olisew ya buga wa Najeriya wasanni 63, inda ya taimaka wa kasar ta lashe kofin nahiyar Afirka a shekarar 1994 da kuma gasar kwallon Olympics game a shekarar 1996. Har yau dai a can kasar ta Najeriya, gwamnatin jihar Kano ta yi alƙawarin taimakawa 'yan wasa da jami'ai na kungiyar Kano Players da kuma kungiyar kwallon kwando ta Players Basketball don ci gaba da taka rawan gani a fannoni daban-daban na wasa, don jihar Kano ta ci gaba da tsirewa a fagen wasa a Najeriya. Kwamishinan harkokin matasa da wasanni da al'adu na jihar Kano, Muhammad Garba, shine bada wannan tabbaci a lokacin da yake zantawa da kungiyar ta Players Basketball bayan wasa da suka yi da Mac Mentors a birnin Abuja. A yayin da Kano Pilas take kokarin tsare kambin Premier League din Najeriya, ita kuma Pilas Basketball da ta dauki kambin kwallon kwando a kasar Najeriya tana kokarin tsare kambin nata. A nan Ghana kuwa, magoya bayan kungiyar Accra House of Folk za su yi wata gagarumin zanga-zanga don nuna kalubalanta ga shugaban kungiyar mai baban jari a cikin kungiyar, baban sarkin yankin masarauta Asogli, Tobi Afade, dangane da irin abubuwa da suke faruwa a cikin House of Folk a wannan lokacin. Magoya bayan House of Folk dai sun ce inda ake jan akalar kungiyar zai iya jefa ta cikin wani hali mawuyaci. Akwai wata majiya da ta ce an sallami kodin Accra House of Folk Herbert Ado da matamakinsa Dauda Lutron, amma kuma a shafin yanar gizo na kungiyar ta wallafa cewa wata ya ce ta lumana da bangarorin biyu suka cimma. To dai jami'in hudda da jama'a na kungiyar House of Folk, Muhib Sa'id, ya bayyana da murabul dinsa dangane da rike albashin 'yan wasan Accra House of Folk da aka yi na wata uku. Shi ko tsohon captain din Black Stars Steven Afia ya yi kira da a kyautata wa rayuwar 'yan wasa da suke wasa a cikin gida. Tsohon dan wasan na Juventus ya bayyana damuwansa ainun ga yanda ake rike albashin 'yan wasa har kusan watanni 7. Steven Afia ya ce alal hakika 'yan wasanmu na cikin gida suna shan wahala sosai, ya ce ba a biyan su akan lokaci kuma ba su samu abin da ya kai $10,000 wanda za a iya cewa zai ishe su idan ma an samu jinkiri wurin biyan su. Steven Afia ya ce abin takaici ne ganin wasu 'yan wasa suna karban CD 200 wanda ya daidai da $58, wasu kuma na karban CD 300 wanda ya kama $87, kuma ba a biyan su kan lokaci, alhali kuwa suna da iyali. Yace to ya za a yi su waɗannan 'yan wasa su samu ƙwarin gwiwa na yin wasan nasu. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar America, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka. An daga zaben shugaban kasar Burundi da ake yin takaddama a kai sai 21 ga watan Yuli, a yayin da tashin hankalin kasar ke kara yin muni. So na ji da wasu 'yan bindigar da ba san ko su wane ne ba sun kara da juna kwana-kwanan nan a lardin Kayanza kusa da iyakar kasar da Rwanda. Gwamnan lardin ya bayyana cewa 'yan bindigar sun ƙetaro ne daga Rwanda. Shugabannin Rwanda kuwa sun ƙaryata zargin, amma zai iya haifar da fargabar cewa rikicin siyasar cikin gida da zanga-zanga kan tituna ta ƙin jinin sake fitowar zaben shugaba Pierre Nkurunziza na iya bazuwa cikin yankin ƙasashen. ‘Yan adawar Burundi na ƙaurace wa zaben, suna masu cewa sake tsayawa takarar shugaban Nkurunziza ya saɓawa tsarin mulkin ƙasar. Sanarwar sake fitowar takarar zaben da aka yi a watan Afrilu ta jawo zanga-zangar da aka shafa makonni ana yi, kuma wasunsu sun haddasa mace-mace. Shugaban ya kafa hujja da hukuncin da kotu ta yanki na cewar yana iya sake fitowa zaɓe. A cewar mai magana da yawun ofishin shugaban ƙasar Gervais Abayeho, shugabanin Nkurunziza ya rattaba hannu akan dokar ɗage zaɓen wanda ya kamata a yi ranar 15 ga watan Yuli a mayar da mutanen kiran da shugabannin ƙungiyar raya ƙasashen gabashin Afirka suka yi. Ƙasashen na Afirka sun nemi jinkirta zaɓen ne har sai 30 ga watan Yuli domin ba shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni lokacin ƙoƙarin shiga tsakani da nufin ƙulla tattaunawa tsakanin shugaban Nkurunziza da 'yan adawa a ƙoƙarin dawo da zaman lafiya da tsaro. Abayeho ya ce irin wannan ɓata lokacin zai iya wuce iyakar da tsarin mulkin ƙasar ya tanada. Amurka na matuƙar damuwa akan ɓarkewar faɗa a wurare da dama cikin Burundi da kuma jawaban kwana-kwanan nan na 'yan Burundi da ke nuna cewar suna yi wa gwamnatin ƙasar barazanar amfani da ƙarfi. Muna kira ga dukkan ɓangarorin da su himmatu wajen tattaunawa domin warware rikicin siyasar da ke barazanar wargaza zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar cikin ruwan sanyi, domin kada ya shafi yarjejeniyar Arusha da aka ƙaddamar fiye da shekaru 10 da suka gabata. Amurka ta yi Allah wadai da yin amfani da tashin hankali wajen cimma burin siyasa da kuma hamayya da yin amfani da hanyar da ta sabawa tsarin mulki na ƙasar wajen karɓar iko. Muna hamayya ƙwarai da duk wani amfani da makami ko wani abu da zai kawo matsala a Burundi ko kuma waɗanda za su ci zarafin ɗan adam. Wannan shine sharhi muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wannan kuma ya kawo mu ga takaitattun labaran duniya.
Wasu mayaka da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kashe akalla mutane 45 a arewa maso gabashin Najeriya a wasu munanan hare-haren baya-bayan nan. Shaidu sun bayyana cewa mayaka sun shiga garin Minok Litinin ɗin nan, inda suka kashe akalla mutane 30 sannan suka ƙona ɗaruruwan gidaje. Wani mutum mai suna Abubakar Dan Malam ya ce an ƙone wasu mutane ta yadda ba za a iya gane su ba. A yammacin jiya Talata ma wasu 'yan bindiga sun kaiwa garin Warsala Hari da ke bakin iyaka da jihar Borno da jihar Yobe, inda wani mazauni ya ce an kashe mutane 15. Wannan lamari ya zo sauyi kaɗan bayan sauyi shugabannin tsaron ƙasa da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi. A ƙarshe shugaban Amurka Barack Obama ya jajirce wajen kare yarjejeniyar tarihi da ke takaita shirin nukiliyar Iran yau Laraba, yana cewa wannan shi ne yunkuri mafi inganci na ganin cewa Iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba. Shugaban na Amurka ya faɗa haka ne a wani taron manema labarai a fadarsa ta White House, inda ya ce daidaituwar ta katse duk wata hanya da Iran za ta iya amfani da shi wajen haɗa makaman ƙare dangi. Ya kuma yi ikirarin cewa wannan yarjejeniya za ta inganta tsaron Amurka da ƙawayenta da ma duniya baki ɗaya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauwanin lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.